Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma a iya sauraron mu a duk sanda ake sha'awa ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Shiri. Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 22 ga watan Nuwamba da shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun ilimin firamare ga yaran da ke karkara. Masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa da wakilin sashen Hausa na murya Amurka a kanan Najeriya, Muhammad Ibrahim Kwari, ya yi da masana a kan yadda karatun yaran karkara yake, musamman karatun firamare wanda shi ne ginshiƙi. Sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Sauraro, sanin kowa ne irin yadda ilimin firamare ke da matukar mahimmanci a rayuwar kowane yaro, saboda shi ne matakin ginshiƙin samar da ilimi a ko'ina ne kowa a duniya. To sai dai yadda ilimin firamare kan kasance a wasu yankunan birane, balle kuma a ce an shiga karkara, musamman idan aka ce makaranta ta gwamnati ce, to sai dai abin da aka ji ko aka gani. Domin jin yadda karatun firamare yake ga yaran da ke yankin karkara, bari in ja gefe in bar ku da Muhammad Ibrahim Kwari daga birnin Kayan Najeriya ta Dabatun Bingiwa da bakin da ya gayyato mana.
Masu rari, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan lokaci kuma a wannan zaure da zamu tattauna akan batutuwan da suka shafi sha'anin ilimi. To da yake abu ne wanda kowa ya sani, ilimi fadi ne da shi. Dan haka a wannan gaban zamu dauki wani reshe ne na ilimi. Misali, zamu tattauna ne akan kalubale da matsalolin ilimi na yara kanana amma mazauna yankunan karkara. Mun yadda a Najeriya misali ana fama da kalubalen ilimi a fannoni daban-daban, kuma wannan kalubalen ya shafi ya kunshi na mazauna karkara da na birane. To yau mun ga dacewa ya kamata mu yi kallo na tsinaki akan menene ma kalubalen da ilimi a yankunan karkara da ake baiwa yara kanana yake fuskanta. Me yasa yaran suke fuskantar kalubale? Rashin makarantu ne, rashin malamai ne, rashin kayayyakin koyo da koyarwa ne, ko kuma rashin manufofi da tsare-tsare ne nagartattu na gwamnatoci kan bullo da shi? Kuma za mu ji cewa ko da yaushe gwamnatoci suna keɓe kuɗaɗe a kasafin kuɗinsu na shekara, wani lokaci ma ka ji cibiyoyi da hukumomi da ƙungiyoyin masu zaman kansu a ciki da wajen Najeriya suna yin tsare-tsaren tallafawa ilimin nan, kuma galibin su za ka ga sun mai da hankali ne akan makomar ilimi a yankunan karkara. Amma dai har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Dan haka muka ce ya kamata mu tattauna wannan batu, mu ga watakila ko za a iya gano menene yake faruwa. Sannan an karar da marsuwa musamman hukumomi da ma waɗanda suke da sha'awar ba da gudunmawa da ta dace a ɓangaren ilimi. Domin tattauna wannan batu, ina tare da Dr. Musa Sufi, mai nazari ne da ke bibiyar al'amuran ilimi. Yakan yi aiki da hukumomin ƙasa da ƙasa a lokuta daban-daban, musamman a fannin ilimi da fannin lafiya. Dr. Musa Sufi, barka da zuwa.
To assalamu alaikum masu sauraro.
Kazalika muna da tare da Kwamar Yahaya Shu'aibu Ngogo, shi ga masu bibiyar BOA muna yin hirarraki da dama da shi akan batutuwa da suka shafi al'umma. To amma shi kuma yana da wata sha'awa ce ta musamman game da wannan batu na ilimi da muke magana, amma kuma shi kansa a mataki na ƙasa din na primary, misali idan ka dauka yana bibiyar al'amura, yakan mai bincike nasa na kashin kansa akan abubuwan da suka shafi harkokin ilimi a matakan secondary da primary. Kwamar sha ya hashi wa bungugo, mu ne maka barka da zuwa.
Barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum.
Bari mu fara da Dr. Musa Suti. Na san kamar da na faɗa a shimfiɗata a lokuta daban-daban kai da wasu kila cibiyoyin da kuke aiki tare, kun yi bincike da kuma gudanar da aikace-aikace akan abin da ya shafi ilimi dinnan musamman a yankunan karkara. Me za ka iya gaya mana a takaice a dunkule menene kalubalen ilimi na yara ƙanana a yankunan karkara Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa?
To alhamdulillah, wato shi babban kalubale yana da yawa a makarantun da suke da kara musamman kamar primary, amma dai mafi muni a cikin su kusan muna iya kallon sa da yanda ba a iya saka masu kansu yawancin mutanen karkarar su fahimci muhimmancin ilimin da za su zama sun zage dan sai su ma wurin tabbatar da cewa yaran nan suna zuwa makarantar, da kuma tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su zo su kula da makarantar suna zuwa ba, wanda kuma shi ya hada da ya samar da damar da wasu makarantun da malaman da ya kamata ma su zo duk da su ma dama sun yi karanci ba su zuwa, so ba a bibiya a tabbatar an je wurin nan. Sannan waɗanda ma malaman suke da karancin yawanci su kuma ba ƙwararru ba ne, yawanci dama wani kawai wani ne saboda ya samu dama ta siyasa da aka zo ana nema kawai aka ba da su don mutane. So zuwan nasu da kuma zuwansu wurin ilimin yawanci ba yinsa suke da wannan ba. Akwai kalubale na tsaro da ke faruwa a irin waɗannan yankuna na karkara, watakila tsakanin gari da gari akwai gonaki ko wani yanayi da yakan samu har akan samu abubuwa na yi wa yara ƙanana fyaɗe, musamman mata da mazan ma kuma a samu ƙwaci wani sa'in ma har da kisa. Sannan akwai batu na su kansu kamar yadda na ce rashin samun ƙungiyoyi da suke shigowa wannan su ba da gudunmawa. Na ce ƙungiyoyi na nufin ko da a garuruwan ne kasance wasu suna zuwa suna kamar a ce volunteers, so rashin waɗannan volunteers ɗin da za su zo masu baya sa aikin kai su zo su riƙa ba da gudunmawa a wannan fanni na ilimi, shi ma wannan wani babban ƙalubale ne. Amma kuma babban ƙalubalen shi ne kamar yadda muka fahimci cewa kamar watakila ko dai mu ce gwamnati tana sanar ta bari, ko mu ce waɗanda ya kamata sanar da gwamnati bayanan yanayin da gaske a kawar da siyasa gefe, to watakila su ne ba sa yi, ko kuma gwamnati tana iya kauda kai a baya saboda ka kallo tsare-tsare na gwamnati da ake ba wasu bangare na ilimi mahimmanci fiye da waɗannan da suke su ne masu mahimmanci. Yana da maka cewa kenan ita kanta gwamnatin akwai ƙalubalen ta wurin sanin cewa wannan bangare yana da mahimmanci.
To Comrade ya hashi wa bungugo, me za ka ƙara na ɓangaren ƙalubalen ilimi ga yaran da suke zauna a yankunan karkara a Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa?
To maganar gaskiya abin da ya haifar da wannan shine tsarin da aka samar na farko ga harkar ilimi. Misali, waɗanda suke jagorancin al'ummomin nan duk sun ci gajiyar irin abubuwan da aka samu akan harkar ilimi a tsohuwar Najeriya, musamman ma tsohuwar Najeriya ta Arewa kafin zuwan demokradiyya.
Wace ce tsohuwar Najeriya ta Arewa?
Ta lokacin Sardauna, har lokacin da aka samu, har lokacin Gawan har ya kawo, lokacin Murtala har ya kawo, lokacin Obasanjo ya miƙa mulki hannun farko. To daga nan aka fara samun
miƙa mulki na farko ce,
miƙa mulki na
farko
daga jamhuriya ta biyu tana ƙarewa, aka fara samun matsalar ilimi, domin har ƙarshen jamhuriya ta biyu zaka ga babu wanda ke da daraja fiye da malamin makaranta. Domin duk makarantar da ka je a lokacin daga primary har secondary, in ka ga mai sabon babur a da malamin makaranta ne, in ka ga mai sabuwar mota malamin makaranta ne, in ka ga mai sa kaya mai kyau malamin makaranta ne. Akwai tsari, akwai girmamawa, akwai mutuntawa. Hujja guda ɗaya shine waɗanda suke da alhaki gudanar da wannan harkar su aka ba. Bayan da za a ɗauke ka ko da a da a ma'aikatar ilimi, ba za a ɗau wanda ba shi da background education a bashi permanent secretary a ma'aikatar ilimi yanzu kana iya daukan kowa a bashi kuka koyar kuka education ko baka yi ba za ka dauki ka sannan duk daraktocin da ke ma'aikatar ilimi suna da alaka da harkar da ta shafi koyo
wato ko dai tsofaffin malaman makaranta ne
ko tsofaffin malaman makaranta ne kuma tsofaffin ma'aikata na harkar ilimi a takaice dai suna da masaniya suna da ruwa da tsaki akan abin da ya shafi harkar ilimi sannan kuma daga baya sai wani tunani ya fara zuwa mutane ba tare da la'akari da yanda kasan nan take ba shine na fito da wannan 6334 system of education din nan wanda ya ruguza harkar ilimi gaba daya
waye kai ajiye ma'ana kai shekara 6 a primary
6 a furin
6 a secondary
6 a secondary huda jami'a wanda da ƙarshe shi ya kauda teacher training college to kai da teacher ruguza teacher training college TTC teachers colleges nan da aka wanda tun kana gama primary ka san cewar kai kana kammala primary za a zabi wanda ya cancanta tafi makarantar secondary ko makarantar teacher training college bisa ga yanda suke da girman su da tsarin su da nutsuwar su da kowa kowa an san inda za a tura shi daga interview bayan mutum ya kuma interview ya zo interview daga nan za a wawware tun daga aji ɗaya na secondary school ka san kai malam makaranta ne saboda haka ka san daga wannan tarbiyyar ta koyo da koyarwa zaka tashi domin zaka fara kana teachers training college kana shiga form 3 zaka tafi wani abu da ake cewa teaching observation aikin ka kirewa za a tura ka wata makaranta kaje aikin ka kaje ka shiga ajin ka zauna ka ga yanda malamai suke koyarwa a shekara ta uku
kai sigar koyarwa za ka nazarta
kai abin da zaka kalla kenan zama kawai zaka yi aji gaba daya tsawon wata uku bayan ka zo a shekara ta hudu kana form 4 zaka shiga sassan daga nan kuma zaka fara shiga zaka ji a ƙarshen shekara ta hudu zaka tafi wani abu da ake kira teaching practice na farko wanda kuma nan ne za a baka aji na ƙaramin aji na aji daya aji biyu ko aji uku kaje ka koyar bayan ka gama ka shiga aji biyar ajin ƙarshe zaka tafi teaching practice na ƙarshe wanda shine kuma in ka je nan za a iya baka aji hudu aji biyar aji shida aji bakwai na primary to kaga daga nan ka goge to amma yanzu zaka zo kai shekara uku NCE a shekara uku na NCE kusan gaba daya da fuso daya ko biyu zaka yi dan teaching ɗinka ba saboda kuma duk lokacin ka wasu theories ake gaya ma
labarurka
ake gaya ma kuma labarurka misali mutum 500 ne ya aji da ake gaya masa labarin da wanda zai dauka da wanda bai dauka ba da wanda yake wani tunani da wanda zaka ne zaka ga mutum ya gama teachers college amma hakikanin koyarwan ma bai san yanda ake yin ta ba
wai da kai maganar rashin malamai shi ma da kasufi yayi maganar rashin malaman nan wai rashin malaman ne adadin su misali a ce kaman zauren nan a ce aji ne ana buƙatar malamai guda biyu kuma sai ya zama ko guda uku sai ya zama malami ɗaya ne ko kuma a'a ana da malaman ne amma ba su kai nagartar malamai ba
babu wanda duk akwai na farko babu malamai masu yawa sannan na biyu malamai ba su da nagarta sannan na uku hatta yawan ɗaliban da ya kamata kowane malami ya ɗauka abin ya fi shaka a nan muryar Amurka aka taɓa kawo rahoto a wata makaranta a ƙaramar hukumar Ungugu aji ɗaya class 2B yara 450 to aljani ne malami zai koyar da yara kananan yara fa aji biyu ɗan aji biyu mutum 450 a muryar Amurka aka yi wannan rahoton a nan a ƙaramar hukumar
Ungugu a gayawa
ba a riminke a primary school to kaga yanzu wannan wani malami ne zai iya koyar da su babu ko malami ɗaya ne aji kuma aji 2B ne fa ba mu san 2A ba ba mu san 2C ba ba mu nema ne akwai 2D ba kuma gaba daya abinda headmaster yake cewa suna buƙatar ajujuwa da zai accommodating yan class 2 ma a wannan lokacin aji guda 32 to da yaya yara za su iya koya da yaya malami zai iya koyarwa kowane irin malami ne ba malamin da za a samu yara ƙanana yan aji biyu mutum 400 a ce koyar da su ya koyo ba ma zai iya ba kwata-kwata tunda dai ba aljani ba ne shi to kaga kenan gwamnatin ta sani kowa da kowa ma ya sani to ina malaman suke kuma yanzu haka zaka je ka samu akwai makarantar da take kusa da birni wanda kuma malaman sun yawa amma malukan malamai da yawa daga cikin malaman ba sa so a tura su garuruwan karkara
to me yasa
saboda mai wane nisa albashin su bashi da yanda zai kai ba su da gurin kwana a gurin ba su da isasshen kuɗin da zai kai su gurin nan, inda kullum mutum zai ji.
To, Dr. Musa, akan maganar malamai ɗin nan da aka ce ba sa akwai su wani lokaci a wasu makarantun birni, amma a karkara ba sa son zuwa. Me kuka gano cewa baya ga rashin son zuwa ɗin nan ya sababa ƙarancin malaman a yankunan karkara?
To, kamar yadda malam ya fara magana, akwai hadda rashin samun ingantaccen tsari na yadda shi kan tsarin koyarwa da malaman karkara za su kasance. Saboda mutumin da ke cikin birni ko wasu abubuwa na rayuwa da suke kula da su, so wanda idan ka zo kana magana malami a karkara, to dole kai kuma tunanin wasu abubuwa da za su janye masa, misali giran kwana, misali ɗan abin hawa, misali wani tsari na kuɗaɗe da za su saka, waɗannan kaɗai suna iya zama sun ƙarfafa masa gwiwa da je wannan. Sannan a nuna kimarsa da darajarsa, kamar yadda malai faɗa a da, duk wani kwamiti da za a yi, duk wani taro da za a yi, headmaster yana ciki. Headmaster ma a wani lokacin har yakan fi ma mai unguwa ko mai gari kima da wannan, saboda a lokacin ana ganin darajar ilimin, ana ganin gudunmuwar da suke bayarwa na wannan. So gaskiya rashin tsarin wannan kulawar, kuma kamar yadda nake su masu ance, shi ne wannan abu fa dake faruwa, fa cin amana akai, cin amana ta gasken gaske. Saboda yawanci waɗanda kamar yadda ka faɗa, wasu sun amfani da wannan karatun a baya, su ne kuma a manyan wurare su suka fara kuma zama sanadin tarnaƙin lalakata wannan abu, saboda rashin kulawa. An bi wannan tsari na ilimi wani daga kakarkare san da yake da ingantaccen malami a karkara, to yanzu kuma ya samu badafin ikon da zai amfani da shi shi ma wurin wannan. So sai ga cewa gaskiyar kamar gani, abin da na fahimta shine watakila saboda sun yi nisa, in suka fito birni a matsayin su na shugabanni, sai ya kasance wannan tunani da hangen nasa. In aka fito aka faɗi gaskiya, sai a fara zargin ka da cewa ko kana a bibiyan wani bangaren gwamnati ne ko na siyasa da sauran irin waɗannan. Amma dama bisa ka'ida, bai kamata wanda ba shi da dangantaka da ilimi, kamar yadda malai faɗa, ko malami ko kuma wai da cikin ilimin gudarwa, saboda shi ya san darajar ilimi. Amma duk wanda zai fito na gaya maka maganar ilimi da waye, yana ya sani ne, amma wanda ya zauna a cikin ta, shi ya san matsalolinta, shi san hanyoyin maganarta. Sannan wani abu da ake mantawa kuma shine, idan fa za a nemo hanyar inganta wannan abin a yanzu, to fa dole sai an koma an zauna da mutanen da ɗaliban yaran da ake gani da wannan domin a fita.
To, za mu zo ga magana wata irin neman mafita, solutions kenan. Amma ya batun kayayyakin koyo da koyarwa a yankunan karkara na makarantun da suke yankunan karkara.
Madalla jama'a masu saurare, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin Yau da Gobe. Bari mu sake koma ga teburin tattaunawarmu, inda Dr. Musa Abdullahi Sifi da Comrade Hayashi Aibu Ngogo ke duba yadda sha'anin karatun primary yake ga yaran da ke karkara da irin dimbin kalubalen da ke tattare da shi, da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimin yara da 'yan primary.
To, duk da yake a birnin ma babu, to kaga rashin sa a birnin ma isassu ko rashin su ma gaba ɗaya babu, yana tabbatar maka cewa kenan karkara da ma sai dai a ce kawai ba ma a magana. Saboda za ka ga cewa ba ma kayan aikin ba, kayan rubutun ma yaran za ka je ka tarar ba su da shi, to ba ma inda za a siya ma wani sa'in, saboda ai abin, saboda tsabar rashin bashi gudun mahimmancin da ya kamata a bashi wurin ɗabbaka shi, za ka ga cewa su kansu yaran wani kawai abin da ya ɗauka fa kawai ya zo makaranta, malam ya zo ya rubutu a kan allo a rana ɗaya, watakila a sati, watakila malami ɗaya ya zo. Sannan kuma ɗaya daga cikin abin da ya sa karkarar take samun matsalar samun ingantaccen ilimin shi ne rashin daidaita karatun da irin yanayin karkara ɗin. Yawancin mutanen karkara yara ana zuwa noma, so ba laifi ba ne a zauna a tsara a ce to yaran nan da safe suna so su je gona da su da iyayensu su taimaka musu, to wani tsari za a fito da shi a ce an tsaida karatun, ya koma to karatun maimakon ya fara da safe sai a ce to karatun zai koma da yamma. Duk wannan abu ne da ake nemo sanadi na, misali yaran da suke tallace-tallace da suke tuwa daga karkaran nan suke wannan. Ai ba wani abu ne ba, idan har wannan tallan ya zama bangaren rayuwarsu, kuma gwamnati ta iya ta gaza ta toshe wannan hanyar da ya sa iyayen suke turo yaran nan, to ana iya musu wani ajujuwan su ko a nan birni ko kuma a can, ai tsarin da zai saka su zo su yi tallan su koma kuma su samu karatu. Duk wannan ba wani abu ne, abu zai zama a yi tunani
wannan ne za a yi, abu ne wanda za a yi.
Yawa, to amma da gaskiyar magana, duk banban tarnaƙin da ya janyo wannan abin, gaskiyar magana akwai rashin kulawa daga su kansu shugabanni na wannan ilimin, wanda suke jagorancin bangaren ilimi na primary, amma su ma kuma suke maka cewa su ma suna iyayen su. Akwai kananan karamar hukuma, primary yana karkashin hukuma, karamar hukuma to kananan hukumomi maganar kuɗi da sauransu shi ma akwai matsala. To kana da ƴan kungiyoyi da suke yin shirye-shirye na zuwa a zuwa aiwatar da ayyuka, so yanda tsarin a tabbatar da cewa an yi aikin da ya kamata, sannan su kansu al'umma garin ya za a karfafa musu gwiwa su gane cewa ilimin nan fa idan muka ba mu yaran mu sauki ne garin, duk da yanzu akwai iyaye da dama a karkaran da suke ba da gudunmuwar su ga ƴaƴansu domin su ga cewa sun samu karatun sun wannan. Amma dai gaskiya har yanzu yawancin karkaran nan, tunda karkaran ma hawa-hawa ce, akwai karkara ta kusa da birni, akwai karkara ta kusa da babban
kamar irin su ungwagwa din da kaga ya ga dama sai ce maka shi a karkara
da mun suna da suna
yawa
sami aban da aban
yawa. To akwai kasan a cikin wannan sami aban aban din akwai kuma waɗanda suke su they are remote
suna can nesa
san ba
kuriyan kuriyan
suke zaka ji, kuma wannan fa muna magana ne fa waɗanda suke da akwai fa wuraren da kuma akwai yaran ana son zuwa makarantar babu makaranta.
Yawa dama tambayar da nake so in wa Comrade Hashu Aibungogo shine cewa wai rashin malaman ne saboda wancan dalilan da muka magana a baya, ko rashin makarantun akai-akai, ko rashin kayan aiki a yankunan karkara din nan, menene za a iya cewa a yadda ake shine babban kalubale? Misali wani wata karkara in kaje za ka ga kamar akwai makarantun, amma kuma daga inda suke zuwa wani guri shi ma akwai dan nisa. Wasu kuma za ka ga aka san haka.
To ai babban jigo harkar ilimi shi ne malami. Domin in kula ko ni da na fara primary, ban yi primary a aji ba. A waje a gindin bishiya na fara primary. Primary 1 a gindin bishiya ne. Primary 2 a ɗakin zana aka yi mana. Aka yi rumfa. Amma a gindin bishiyar nan babu sa'a ta minti 30 da za mu zauna ba malami. Haka ɗakin zanen nan. Kuma malami ne nagartattu. Ba abin da ya dame mu. Bishiyar ba damu mu take daɗin ta muke ji. Saboda abin da ya fi damu shi ne malamin. Ga malami ga allo wanda ake kafewa ɗin nan a gindin bishiya.
Ga kuma inuwa.
Ga kuma inuwa. Saboda haka kuma muke zama muke haka muka yi firamaren mu. Har lokacin da Allah ya kai mu muka shiga aji. Saboda haka idan har gwamnati ta ga dama ta tuttura malami, an samar da yanayi mai kyau da malaman zai yi. To ai yanzu ba yanayi mai kyau da malaman za su iya zuwa. Wani malamin ba zai iya kai kansa makarantar ba saboda tana da nisa, ba inda zai kwana. Kudin albashinsa daidai yake da kudin albashin wanda yake cikin gari. Saboda haka ba bambancin karshenta daga inda zai je in kullun da safe zai je in ba shi da abun hawa sai ya hau abun hawa miwa ne kullun sai ya hau babur da zai shi kai shi cikin wannan kauyen. To wannan ma wani wata magana ce mai zaman kanta. Saboda haka ai tsari ya kamata a yi, ai koda akwai primary da suke, akwai wani abu da suke kira a makarantun primary suke kira menene duty post. Yawa duty post din nan shine akwai ana tura ka wani guri. Akwai ƙarin kuɗi da za a yi ma saboda la'akari da wasu irin nawaye-nawaye da wahalhalu da za ka fuskanta. Saboda haka wannan ya kamata a yi la'akari da shi. Kuma in ka kula za ka ga cewar ai kamar yadda shi dokta ya faɗa, ai cin amana kawai aka yi. Kowa ya riga sun abubuwan da yake faruwa. Kowa ya riga. Kai tsayin gaya mafi gaba ɗaya fi matsalar tsaron arewacin Najeriya kaf cin amana da aka yi ilimi. Domin duk waɗanda suka sami ilimi. Mutumin da ya sami ilimi ba ta yadda zai kai kansa cikin ta'addanci. Tunda aka kyale mutane shikenan kowa ya samu yanayi kansa, shikenan dan ta'adda zai zo ya yi su. Tunda ko gwamnati kun ki ko ba su ilimin da za su yi, dan ta'adda yana da ilimin da zai ba su yi. Wannan shine asali matsalar arewa, matsala ce ta matsalar wannan tsaron, matsala ce da aka kyale primary, aka kyale secondary school, kuma aka dufa ko ilimin jami'a shi ma sai an dinkusar da shi tilazin da aka ruguza ilimin primary. To kaga irin wannan abubuwan su ne aka domin tsayan baka ga misali kasar Zimbabwe. Misali ce zan bayar. Zimbabwe sun yi zanga-zanga. Amma ko mutum ɗaya ba a daka ba. Ko taya ɗaya ba a ƙona ba. Lokacin da suke zanga-zanga ƙoƙarin kauda Robert Mugabe. Saboda ilimin da ke ƙasar. Duk mutane suna da ƙarfin jikin ƙasashen Afirka da suke da ilimi da yawan gaske. Haka ma Egypt. Duk da ake wannan zaman dirshin suka yi abin da ya kamata suka kauda gwamnati da shaurinsu ba tare da sun An ɓaɓalle saboda me? Saboda al'umma tana da ilimi. Kuma duk kasashen Afirka da kake ganin suke da ƙarancin ci gaba, suke da matsaloli na tsaro, in ka kula babban matsalar su ita ce ilimi. Me yasa zaka ga ko a Najeriya, a arewacin Najeriya inda aka fi koma baya a harkar ilimi, nan ne aka fi koma ko ina samun matsala ta tsaro. Ka kula a Najeriya, kudu maso yamman Najeriya, kasashen Yarbawa ba su da matsalar tsaro. Ba su da matsalar talauci. To amma wacce ce take biyo su sai kudu maso kudu, sannan sai kudu maso maso gabas. Zaka ga abin tafiya yake. To da aka zo inda yafi ko ina ƙarancin ilimi, watan arewa maso gabas, sai da aka ragargara daga gurin, sai aka ce to shikenan wadda masifi ne, wadda take ba ta da ilimi
me
bi mata, to ku dauka kuma tunda mun gama da can. Sai aka dafafi southwest, northwest, arewa maso yamma. In ka kula duk matsala ce ta rashin ilimi, su waye suke shiga? Fulani ne tuntun ƙasar nan ya kamata a ce an ilmantar da Fulani nan, aka ce a ba wani abu ne.
To amma kuma an bullo da nomadic education.
To sun yi a wannan nomadic kawai suna ne. Nomadic education ina ai yake da ƙarshe ma policy, wasu wato gwamnatocin gani suke kawai asara ce, barna kuɗi ake, bai kamata a yi ba. Makarantun daga baya dainawa ake. Nomadic education ba magana ba ce na gunar da mutum a tsari, tunda an ce nomadic watan zirga-zirga suke daga nan su ne. Saboda haka sai da dabaru da hikimomi za a bi su. To duk gaba ɗaya aka kyale su, harka ta lalace, aka kyale su ba ilimin. Ga kuma abubuwan da suke ba platinum da bai iya A ba, bai iya B ba, bai iya C ba, bai iya ABCD ba da ake, amma ya san yadda zai harba bindiga, ya san yadda zai operating AK-47. Amma in ka tambayar ba shi ba shi da addini, ba wani abu da ya sani na addini, ba wani abu da ya sani na boko, saboda ba shi da ilimi. Amma kawai tun da ɗan ta'adda ya zo ya nuna mai bindiga, ai practical abu ne zai nuna mai nan zaka matsa ka rabu mutum. Saboda haka ya iya. So kaga kenan da tuntuna an ilmantar da shi akan harkar ilimi na zamani, da ba zai fada cikin wannan ba.
Wanda ya koshi da ilimin addini.
Da ya koshi da ilimin addini ba zai ba. To duk aka saki, aka kyale su. Kuma gashi yanzu abin ƙara lalacewa yake.
Da su sufi dama ɗazu kaya maganar rashin tsaro ɗin nan yana ma kawo koma baya a cigaban ilimi. To kuma yanzu gashi kwamar ya haya Shu'aibu Ungo yana cewa ai tun farko ma aka baiwa shi rashin tsaron dama har ya tsaro. Ya za a yi a ce misali yanzu ƙalubale ya zama biyu. Rashin tsaro ya sa inda ake ma da 'yan makarantun ba a zuwa. Ya za a daidaita waɗannan abubuwa, amma ma'ana a magance waɗannan tagwayen ƙalubale guda biyu.
Magancewa na farko dai shi ne su nufin ya fara da su gwamnonin jihar arewan gaba ɗayansu su zama na musamman a kan abin da ya shafi ilimi na primary. Kada su balaɗa a yi zama na musamman na yadda za a fito da a fahimci abin farko. Masana su zo da bincike da bayanai ga abubuwan da suka ruguza, sannan ga kuma hanya cikin sauƙi. Abin da ya sa na ce gwamnonin arewa, saboda idan gwamna ɗaya ya aiwatar da abin da ya dace ɗayan bai ba, to kusan ba a magance matsalar ba. Shi ne ga matsalar da ake samu na tsaro tsakanin yankin Katsina na Zamfara Kaduna. Idan wannan ya yi aikin a nan gurin, to idan fa wancan bai ba, to saboda kusanci da dazuzzuka da suke wannan abin zai ci gaba. To haka zalika su ma waɗannan, idan muna maganar ilimi, to ya kamata dukkan jihohin arewan Najeriya su gane cewa akwai matsala ta harkar ilimi na primary.
Don haka sai a biyo mu a ranar Laraba mai zuwa idan Allah ya kai mu, domin jin ci gaban wannan batu na yanayin karatun firamare a yankunan kankara. Godiya ga wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kare, daga Samusa Abdullahi Siti, da kuma da Hayatu Aibu Ungo. Baki ɗaya kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin wanda ya daidaita mana sauti ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, Mr. Solomon Abu, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, da ma sauran abokan aiki. Hawa Sharif ke muku sallama daga nan Washington DC. Sai an ji mu.